Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka a hantsin nan ke magana kan mitoci 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za ku yi mu kai tsaye yanzu ka ta tashoshin radio VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 102.5 sai kuma radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tashar a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jagorancin wannan shirin a wannan hantsi.
Wannan wato kamar ilimi ne kuma yawanci waɗanda suka yi fice suka fahimci wannan ilimi suka sanar da duniya suka koyar da duniya ilimin nan yawancin su a manyan malamai ne na addinin Musulunci.
Ibrahim Alfa Ahmed kan ilimin taurari, za mu kawo muku shirin kallabi sannan ku saurari kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Da farko sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Masare, assalamu alaikum. ‘Yan sanda biyu ne a kudancin birnin Dallas da ke jihar Texas a nan Amurka aka harbe jiya a Alhamis da daddare lokacin zanga-zangar nuna ƙyamar abin da wasu suka kira wuce makaɗi da rawa da ‘yan sanda ke yi a aikinsu. Wanda kwanan ne suka harbe wasu Amurkawa baƙaƙen fata a Minnesota da kuma Louisiana. Yanzu dai ba a san halin da sauran ‘yan sandan da aka harba suke ciki ba. Jami'an ‘yan sanda sun bayyana harbin na Dallas da wanda aka tsara kuma aka fada shi, wato suka fada masu zanga-zangan cewa su bar wannan wurin wanda baya da nisa da inda aka taba halbin tsohon shugaban kasar Amurka John Kennedy kuma aka kashe shi a shekarar 1963. An girke akalla tawagan kwararrun 'yan sandan sarrafa makamai biyu a wannan wuri. Wani wanda ya gane wa idanunsa abin da ya faru wannan wurin ya bayyana wurin da wurin da yake cike da rudani, sai dai yanzu ana ci gaba da samun rahotanni game da wannan harbin da ake yi a wannan wuri. Shugaban Amurka Barack Obama ya buƙaci jami'an tsaro na ƙasa da su den nuna bambancin launin fata a lokacin aikinsu. Ya ce dukkan Amurkawa kamata ya yi su nuna damuwarsu ga wannan bidiyo da 'yan sanda suka halbe wannan baƙar fata a cikin wannan satin. Shugaban Amurka Obama ya faɗa haka ne. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa cewa wannan ba shi ne karo na farko da suka ga irin wannan halbin ba. Obama yana magana ne jim kaɗan da saukarsa a Warsaw a Poland yau Juma'a domin halartar taron kwanaki biyu na shugabannin NATO.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta sake gudanar da bincike na cikin gida ko mai neman takarar shugabancin ƙasa a tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ita da wasu hadimanta sun yi amfani da email na ƙashin kanta wajen aikewa da bayanan sirri na gwamnati lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka a gwamnatin shugaba Obama. Za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun gudanar da bincike kan lokaci, amma kuma ba za mu sa wani ƙayyadaddiyar lokaci ba, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen John Kirby. Ya ce wannan bincike na cikin gida zai iya ci gaba a halin yanzu, musamman ma ganin cewa ma'aikatar shari'a ta kammala nata binciken kuma babu wata tuhuma kan wato Madam Clinton. Wannan da ya zo ne rana guda bayan da Attorney General ta ƙasa Loretta Lynch ta amince da dukkan shawarwari da hukumar FBI ta bayar na cewa ba tuhumar Clinton da aikata kowane irin laifi ba. Sai dai 'yan jam'iyyar Republican ciko har da abokin karawarta Donald Trump sun koka akan wannan mataki da aka ɗauka game da Hillary Clinton kan wannan batu na email. Yana cewa akwai toge ya ce irin tasirin da take da shi a harkokin siyasar ƙasa ya agaza mata ta tsallake hukunci akan aikata ayyukan da ba su dace ba, kamar wato amfani da email na ƙashin kanta waje aikewa da bayanan sirri na gwamnati.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugabannin adawa na jam'iyyar ta Z a Zambia ya amince zai mara wa shugaba Edgar Lungu na jam'iyyar Patriotic Front baya a zaben da za a yi a ranar 11 ga watan Agusta na wannan shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. A hirarsa da wannan gidan rediyon, Fred Mutesa ya ce shugaba Lungu shi ne wanda ya fi dacewa kuma yake da basirar ƙara haɗa kan ƙasar ta da inganta rayuwar 'yan Zambia. Mutesa ya ce ba shugaba Lungu wannan goyon bayan ya biyo bayan binciken da ya gudanar ne cikin tsanaki na waɗanda za su tsaya takarar shugabancin ƙasar wanda za a yi a cikin watan gobe. Ya ce na yi imanin cewa shugaba Lungu shi ne wanda ya nuna alamun cika alkawari da ƙwarin gwiwa ga ƙasarmu, domin mutum ne mai kaifin basira da hangen nesa. haka kuma ya fito fili ne a yawancin shawarwarin da ya yanke akan batutuwar dama tun daga lokacin da ya kama shugabancin kasar a shekarar ta gabata. Mutese ce misali ku sun hada da zaben mataimakin shugaban kasa, babban mai shari'a na kasa da babban bankin kasa da kuma babban jami'in 'yan sanda, wanda wannan wata alama ce ta nuna cewa shugaba Lungu mutum ne mai kaifin tunani.
Harbin da 'yan sanda suka yi wa wasu bakar fata a nan Amurka da yi dalilin mutuwar su yanzu haka ya haifar da zanga-zanga a kasar. Daruruwan mutane ne suka yi maci zuwa dandalin Times Square da ke birnin New York domin gudanar da zanga-zanga na nuna kyamar su kan wato kashe Philando Castile wadda aka yi a Minnesota da kuma wadda aka yi wa Alton Starling a Baton Rouge da ke Louisiana. Mazanga-zangar suna tafe suna daga hannuwansu suna cewa a daina harbi, kuma suna kira da a yi adalci ga bakar fatan da 'yan sandan suka harbe. Wannan kashe bakakin fatan har sau biyu da aka yi cikin wannan satin ya kawo ya janyo wata ayar tambaya game da yadda 'yan sanda ke amfani da ƙarfi fiye da kima musamman akan tsiraru. Daya daga cikin masu zanga-zangar a New York mai suna Michael Houston, dan shekaru 20 da haihuwa, ya ce bakin cikin rashin daukar mataki da ba a yi ba a ba shi yasa ya shiga wannan zanga-zanga. Ya ce wannan shi ne ake kira rashin sanin ya kamata. Houston ya yi magana ne da kamfanin dillancin labarai na Associated Press, ya ce abubuwa ba za su sake ba muddin ba an dauki matakai kan abubuwa da suka faru a baya ba.
Wani babban malami da ya bada fatawa a kasar Bangladesh yana Allah wadare da kashe mutanen da aka yi a kasar kwanan nan. Yana cewa duk wanda ya hakan ya saba wa koyarwar addinin musulunci shi ma ya tsallake rijiya da baya bayan an kashe wasu mutane hudu. Yan mintoci kadan kafin malamin mai suna Faridu Dream Masud ya iso inda zai jagoranci sallan Eid a Kishore Gash a jiya Alhamis domin bikin sallah karama, 'yan sanda suka yi arangama da wasu gungun mutane dauke da makamai sun dumfari inda malamin yake, wanda aka ce watakila su ne gungun mutanen da suka yanka wasu 'yan kasar waje har ma da 'yan kasar ta Bangladesh a satin da ta shige a babban birnin kasar wato Dhaka. Tun farko dai 'yan sanda a wani shinge suka kalubalanci wata tawagar mutane da ke dauke da bom da bindigogi da aduna, kuma aka ga sun dumfari inda mutane sama 300 suka taru domin gabatar da sallan Eid. Fada da ya fara kaurewa ne tsakanin waɗannan mutane da 'yan sanda a wajen filin Kishongrang a filin sallan Eid. Rahotanni sun tabbatar cewa 'yan ta'addan sun jefa wa 'yan sanda bom wanda ya kashe biyu daga cikinsu da kuma mutum guda daga cikin 'yan ta'addan, sai kuma wata mace da take gefen da abin ya faru. Sai dai mutane da dama sun ji rauni sakamakon bom ɗin da suka tayar. Sai dai ɗaya daga cikin maharan, wani saurayi ɗan shekaru 19, ya samu rauni kuma an kama shi da rai, kuma ya amsa cewa babban nufinsu ita ce kashe wannan malamin wato Maulana Masud. Sai dai abinda ba sani ba har yanzu ko suna nan warwatse a cikin birnin.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, duk da cewa galibin kasashen musulmi sun yi sallar azumi ranar Laraba, akwai wasu kasashe da suka yi sallah ta ranar Talata. Ranar Talata ce, idan kuna tare da mu Ibrahim Alfa Ahmed wadda yake nazarin ilmin taurari, yayi mana bayani cewa babu hali a ce an ga watan Shawwal a kasashe irin namu ranar Litinin. Na tambaye shi me zai hana wasu mutane, ciki watakil har da malaman addini da za su kalubalanci ilmin kimiyya a yau, da zai iya tantance rana da lokaci da kuma inda wata zai tsaya. Wani abu da za a fuskanta da wannan ilmi shine za a yi ta samun cece kuce da kuma jani'in jaka da malamai waɗanda suke za su yi ta ƙaryata wannan ilmi. Wani abu za a iya gaya musu saboda su fahimci cewa wannan ilmi ne ba wani ƙage ba ne ko kuma wani abu?
Wannan wato kamar ilmi ne, kuma yawanci waɗanda suka yi fice suka fahimci wannan ilmi, suka sanar da duniya, suka koyar da duniya ilimin nan, yawancinsu a manyan malamai ne na addinin musulunci. Alal misali, akwai wani malami na dai manta sunansa ne, akwai wani babban malami wanda ya yi zamani tsakanin kasashen Iran da Iraki din nan, wanda yana ɗaya daga cikin mashahuran malamai na ilimin taurari a duk duniya baki ɗaya, wanda a dalilinsa ma kasashen yammacin duniya suka fahimci da yawa daga cikin abubuwan da suka sani a wannan zamani game da
duniyar
abubuwan da ke kewaye da mu.
A fahimtar ka me yasa kasar da kasashe da suke ikrarin musulunci kuma su suka fi jahiltan shi ainihin ilmin addinin baki densa, waɗanda suka fi amfana da ilmin da addinin musulunci ya zamanto shi ne sassadarsa su ne ƙasashen yammacin duniya, waɗanda suke ikrarin musulunci ko su suke baya da amfana da wannan ilmin?
Wato kowa akwai irin fahimtarsa sahabu, kowa kuma akwai yanda yake kallon wasu abubuwa ko mutane kowa da dalilinsa daban. Watakila idan wani ya ji an ce wancan malami ne yake kaza ko wancan sarki ne yake kaza, saboda wasu dalilai na zuciyarsa zai ce bai yarda da wannan ba
na siyasa,
zai aiki da shi ba, zai yi amfani da nasa, kada a yarda da wancan.
Amma dai son zuciya ne wannan kai kai tsaye ko?
Son zuciya ne kwarai da gaske, son zuciya ne. Amma waɗannan abubuwa a yanzu haka idan ka zauna ka yi lissafi, za ka iya zama ka yi lissafi nan da shekara 100 ko shekara 1000 masu zuwa. Za ka iya zuwa ka auna takamamman lokaci ka ce ga inda wata zai fito lokaci kaza, ga inda wata zai fito kaza, ba wai kana hasashe ko kana duba ko wani abu ba. Saboda ilimi ne, za ka iya lissafa shi saboda ka san tsawon lokacin da yake tafiya, ka kuma san irin kamar falakin da yake tafiya kai a sama da sauransu. Za ka iya bayanin cewa ga inda zai fito, ga inda za a iya ganinsa, ga inda ba za a iya ganinsa ba.
To Malam Ibrahim Alfa, sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a ta mu fahimtar al'amura da suka jibanci ilmin taurari.
Kafin tafi akwai wani misali da na so in maka, wani abu da ya taɓa faruwa
na
kwanaki can a Misra. Lokacin ana duban wata na azumi, inda kamar yadda suke yi, ga misali akan tara manyan malamai na ƙasa da manyan masana taurari na ƙasa a ce a duba wata. To babban mufti na ƙasar Masar a lokacin aka je ana zaune a kan tudu bayan faduwar rana akan za a duba wata. To sai ya je, wasu suna amfani da irin tabaro na hangen nesa, abin da ake kira binoculars, domin su rika duba sama a gani ko za a ga wata. Suna dubawa, sai shi sai ya ce ya ga wata. A saka tambaye shi ta ina, ya nuna cewa ga shi ta can. Kowa ya duba, babu wanda ya gani. Aka sake tambayar, sai ya ce ga shi can yana ganinsa. To shikenan, sai wani malami sai ya lura da cewa ba ma wuri guda yake nunawa ba, kamar duk inda ya juya yake kallo, in ya nuna zai ce ga wata a wurin. Shikenan, sai aka ce masa anya malam, aka ce mutsike idonsa ya sake dubawa. Ya mutsike idonsa ya sake dubawa, sai ce watan ya ɓace.
To
ka san abin da ya faru, saboda a lokacin da yake kallo din nan, wani abu ne dan kankani ya hawo masa kan jira.
To
a idanunsa, saboda haka in yaje yana kyallar ido yana kallo din nan, sai ga wannan abun, sai ya dauka cewa ya ga
wata
alamar wata ne.
To
alhali cewa ba wata bane, akwai irin wannan mutane suka yi bisa kuskure ba tare da sani ba.
To
amma kaga a lokacin ba dan wasu sun fahimta ba, zai iya yin rantsuwa cewa ya ga wata.
Duba masu na kofar gabas, madam baba na kofar gabas,
buge kasa kasa na kasa,
madam baba na kofar gabas,
fidda shidda ka dauke uku,
madam baba na kofar gabas,
idan ka hada su.
Sai ku ci gaba da shakata da wannan fefe na marigayi Alhaji Mamman Shata kafin shirin mu na gaba.
Din nan yayi sha'ani ne shi taruha,
malam baba na gobar gabar,
ya shashe gani nai shi taruha,
malam baba na gobar gabar,
malam naga kana yin yaushi je ka babba ya duba maka,
malam baba na gobar gabar,
ya zana kasa ya duba maka,
malam baba na gobar gabar,
idan ya zana kasa ya duba maka, ya daga kai ya shaida maka, ka ga kamar da shi ne akai,
madam baba na gobar gabar,
abin ka ga kamar da shi ne akai,
madam baba na gobar gabar,
wai na ji malamai suna faɗin kadaita da mace, wai ba shi kyau mata in ba ta ka bace,
banda babba kofar gabas
malam babba na kofar gabas
kadai ce da suna kofar gabas
malam babba na kofar gabas
dai a duba masu
malam babba na kofar gabas
yuwa kawo suna kofar gabas
malam babba na kofar gabas
ni ka kadai ce da ita ka duba mata wakawo da na kofar gabas
malam babba na kofar gabas
babba kofar gabas
malam babba na kofar gabas
babban malami na kofar gabas
malam babba na kofar gabas
babban malami na kofar gabas
malam babba na kofar gabas
abin mu ya barka ce mu mazaba ya duba mana
malam babba na kofar gabas
in abin mu ya mu ce mu mazaba ya duba mana
malam babba na kofar gabas
na jagun babba na kofar gabas babba duba mani ina taularin nan su kallabe
mariga ya alhaji mamman shata ya taya ku shakatawa masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kallabi wanda muka gabatar muku da shi a baya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Fatima Balla Abubakar, yar siyasa daga jihar Adamawa, inda ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma abin da take gani ya zama babban kalubale ga siyasar mata a Najeriya. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na tambaye ta to wane kira za ta yi wa mata da ma 'yan Najeriya baki daya akan su daina yin siyasar kuɗi su maida hankali akan cancantar dan takara don ci gaban ƙasa sai ta ce
to ba abin da za a yi fa sai dai in gwamnati ta yi laws dokoki wanda zai sa a sa mutum bai isa ya shiga siyasa ya batar da kuɗi kaman wanda ba shi da iyaka ba a sa dokoki da zai hana mutane su yi irin waɗannan abubuwan shine kadai zai sa mata da ba su da wannan irin kuɗin watakila za su iya kamantawa su tsaya zabe har su samu nasara in ba a yi haka ba in dai an bar shi kaman yanda yake yanzu don a kowane lokacin da za a yi zabe abin sai karuwa yake yi
ba shakka
inda a ce ana neman miliyan 50 ne a ci ko senator yanzu nan kaman a 2015 din nan zaka gani ya kai miliyan 100 da wani abu to ka gani karuwa yake yi to in ba gwamnati ta kawo doka ta hana irin wannan barnan kuɗi da ake yi a lokacin siyasa ba to mata gaskiya abun yana da wuya a wajen mu in ka gani yanzu duk wanda suke ba da kuɗin din kuɗin da suke amfani da shi ma yawancin su ban ce dukkan su ba amma yawancin su zaka ga kuɗin ma ba a hanya mai kyau aka same shi ba an same shi ne an yi wasu abubuwa da bai kamata ba aka samu wannan kuɗin don haka ba su ganin zafin wannan kuɗin ma kuma sukan shiga waɗannan majalisoci ba don wai su je su yi aiki ba kawai dai waje ne inda za su ƙara samun arziki kuma to kin gani shi yasa aikin kakkin gani yawanci baya yiwa yanda ya kamata kuma kin sani mata generally mata dai a yawancin mu duk wanda ya nemi tsayawa zabe ya samu aka abin nan zai gurgudun kokarin sa yayi aikin nan yanda ya kamata
haka
amma ba za ka ce haka da duk maza ba akwai masu yin aiki din yanda ya kamata amma ba dukan su ba
to Hajiya Fatima ya zuwa yanzu ya kika ga kaman liddan wannan gwamnatin ta shugaba Muhammadu Buhari tunda yanzu ya cika shekara guda akan mulki
ina ganin wannan gwamnati ta General Muhammadu Buhari tana gurgudun kokarinta abinda yasa kuma nace haka kamun gwamnatin nan ta zo ai kasa ya lalace gaba daya kudin mai ya fadi kudaden da dama aka ajiye mutane sun diba sun cinye sun sa a aljihunsu sun ba yan uwansu sun ba abokanansu maimakon ayi aikin da ya kamata da shi ba ayi ba kudade duk yana hannun mutane gaba daya so an zo an tarar ma ba kudin ga kudin mai kuma ya fadi kuma kin san wannan kasan tana nan tana komenta akan maganan kudin mai ne to gashi yanzu babu kudin mai din to ake inda ake wancan gwamnatin da ta wuce ta ci gaba a war haka ina ji da kasan nan gaba ɗaya ma babu ita to ka gani ace yanzu wannan dan talikin ya zo ya tar da kasan nan a war gaji haka amma yau yayi shekara daya da babu da ba kome da duk matsaloli ga na insecurity maganan Boko Haram ga na Niger Delta da menene amma har yanzu yayi kokari dai ya rike kasan nan
haka ta yaya kike gani wannan gwamnatin za ta taimaka ma mata
ba abunda gwamnatin nan za ta yi sai ta yi implementing ta aiwatar da wannan 35% affirmative action din nan
a wajen 35 kenan da ake nema
35 da ake nema ake cewa a sa mata a kowane kasa ya zamana percent 35 suna nan a aikin gwamnati suna nan a cikin siyasa in an yi haka za a samu mata da dan dama a harkan gwamnati amma in ba haka aka yi ba to abun ba zai yiwu ba za mu zanna ne kawai har abada muna nan zanne a baya don duk karatunka kai mace duk experience ɗinka duk iya aikinka in ba an baka sararin inda zaka shiga gwamnati ko kuma zaka tsaya zabe ka ci ka samu ka zanna a majalisa ba to aikin ban zaka ke yi
masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa ɗin Maiduka ya kai mu ku ji mu da ci gaban wannan hirar yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Fatima Balla Abubakar da Miss Julie Gresham da ta hada mana sauti ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida malamai kamin ku ji shirin mu na gaba ga wannan sako
ta kuma dauku sa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku dake bude a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullun shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda soyayyar ku take tafiya ko da dadi ku babu da kuma zantawa da iyaye da kwararru don ba ku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran soyayyar ku a kowace asabar da lahadi www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullun dandalin VOA duniya a tafin hannu
so a kasance da sashin Hausa ana tare da sashin Hausa ne namu da Amerika nan Washington DC karfe 3 da kusan minti 23 ga kuma kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kabari cikin akwatin sakonni
Assalamu alaikum jama'a. Magana Ibrahim Burhan sai Abu Anan da mu sai jama'a. Yar Bauchi da Riyo Najeriya. Kuma ya fadan alheri dukkan mutanen Najeriya da kuma duniyar baya. Kuma musamman ma wannan mutanen da barin mutawa kuma wani Allah sa wani Allah sa wannan wata da kuma Allah sa mu da wani nasara. Ya fadan da muka yi cikin mutanen da kuma Allah ya yi mana. Wani Allah ba mu zama lafiya a cikin Najeriya ba. Wannan wannan adara yau da muka fara Allah kawai shi ne Allah ka yi mu ji ne Allah kawai shi ne wannan mutum wannan Allah ka yi mu
sarar Umar kungiyar masarautar Daura Daura Forum Association game da hadin kan da ake nema a cikin wannan kungiya ta al'ummar masarautar Daura domin taimakawa masu karamin karfi da waɗanda ya kamata to ita wannan kungiya ta dogara da duk abubuwan da ta samu na alfarma kamar daukar ma'aikata da sauransu kira tsaya a cikin garin Daura saboda haka muke kira ga al'ummar zango korai sandamu mai addu'a ya kamata su fita daga cikin wannan kungiyar domin ba ta da amfani ga waɗannan al'ummar tunda yanzu kwanan nan an samu ma'aikata an samu alfarmar ma'aikata a bangaren civil defense bangaren hukumar SSF ta kasa bangaren gandu roba da sauransu irin su illar rabanu to amma duka alfarmar da ta zo sai ta tsaya a cikin garin Daura babu wani wanda aka aikawa daga bangaren garuruwan da suka kewaye masarautar Daura dan haka muke kira ga duk waɗannan wakilan masu wakiltar ma a cikin wannan kungiya ya kamata su fita a bar al'ummar masarautar Daura a cikin kungiyar tunda sun kafa ta ne saboda su assalamu alaikum sashen Hausa na VOA nagode
assalamu alaikum mai nasara Muhammad Aliru local MP kai da iko mu kudin da ake cewa za a ba da tallafi na noman shinkafa a ra'ayina mun dauki talakawa za a ba mu taimaka su a shi masu karfi ne ake son a ba su kara don talaka shi za a ba kudin ga na noma ya taimaka amma ga shi mun yi wata magana cewa duk wanda an ka ba kudi za ban shiga na masu karfi su kai noma wato su kanana alhaki ba abu kata da su masu yunkura su taimaka bisa ga wasu masu kuɗi suka yi muna roƙo a gyara tsari a ga yadda za a yi noma jihar Kano insha Allah assalamu alaikum
assalamu alaikum naku Ado sabuwar ƙasa unguwar masu kwari karamar kuma kafir cikin jihar Katsina ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya janar Muhammadu Buhari tunda ya ce da buƙatar wadata ƙasa da abinci to karanan manoman da aka raina su ne ke wadata kasa da abinci ba waɗannan manyan manoman ba dan Allah a kawo ta ke wadata a cikin kasar Najeriya in dai ana buƙatar noma ya wadata amma yanzu a ce zuba hunta ke baya buhu ɗaya tak naira 9,000 kuma talaka na fama da abin da zai ci da kanshi ciye da kai ma zama tashin hankali to da me za ka ci da kanka da me za ka sai taki ina kira ga shugaban kasar Najeriya to a wadata kasa da taki in dai ana son abinci ya wadata a cikin kasar nan Assalamu alaikum naku Ado sabuwar kasa unguwar masu kwari
labarai wato ko kuma ce muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC
a 1979 injiniyoyi ne ƙwararru likitoci ne ƙwararru ga zafin san addini ba su san shi ba sai suka koma suna itikafi a masallacin Jami'ar Bayero suka ce bokon ya zama kafirci a arewa ake wannan fatawa wannan da awar ta sake taso mana yanzu daga Maiduguri yaran mu suka taro har bikin kona certificate aka yi
marigayi Malam Awwal Albani Zariya kenan ku saurari shirin nagari na kowa a ranar kowace Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku to madalla labarai a takaice shine shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku ga ladan
ɗan sanda biyu ne a kudancin birnin Dallas da ke jihar Texas a nan Amurka aka harbe jiya Alhamis da daddare lokacin zanga-zangar nuna kyamar abin da wasu suka kira wuce makaɗi da rawa da ƴan sanda ke yi a aikinsu wanda kwanan ne suka harbe wasu Amurkawa baƙaƙen fata a Minnesota da kuma Louisiana yanzu dai ba a san halin da sauran ƴan sandan da aka harba suke ciki ba jami'an sanda sun bayyana harbin na Dallas da wanda aka tsara yinsa kuma sun faɗa wa masu zanga-zangar cewa su bar wannan wurin wanda baya da nisa da inda aka taɓa harbin tsohon shugaban ƙasar Amurka John Kennedy kuma aka kashe shi a shekarar 1963 yanzu haka dai an girke aƙalla tawagan ƙwararrun ƴan sandan sarrafa makamai biyu a wannan wuri ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ce za ta sake bincike na cikin gida ko mai neman takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ita da wasu hadimanta sun yi amfani da email na ƙashin kanta wajen aikewa da sahihan bayanai lokacin da take sakataren harkokin wajen Amurka ƙarƙashin shugaba Barack Obama za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun gudanar da bincike kan lokaci amma kuma ba za mu ba da wani ƙayyadadden lokaci ba in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen John Kirby ya ce wannan bincike na cikin gida zai iya ci gaba a halin yanzu musamman da yake yanzu haka ma'aikatan shari'a ta kammala nata ba tare da kowane tuhuma ba akan Clinton wannan dai ya zo rana guda ne bayan da Attorney General na ƙasa Loretta Lynch ta amince da dukkan shawarwarin da FBI ta bayar na cewa ba a tuhumar Clinton da aikata kowane irin laifin a sha game da wannan lamari shugabannin adawa na jam'iyyar Z a Zambia ya amince zai mara wa shugaba Edgar Lungu na jam'iyyar Patriotic baya a zaben da za a yi a ranar 11 ga watan Agusta na wannan shekara idan rabana ya kai mu a hiransa da wannan gidan rediyon Fred Mutesa ya ce shugaba Lungu shine wanda ya fi dacewa kuma yake da basirar ƙara hada kan kasar ta da inganta rayuwar Zambia.
A gaishe ka, da haka Allah ya kama ƙarshen shirin a hantsin nan, sai kuma can da la'asa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hiro Diodode da kura da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Hawi da ya riƙa masa, a nan ne sahabu Imam Ali Zan da aka tayin sallama da ku, mu zama lafiya.